Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci. Muna cikin suratul Maryam mun yi bayanin tarihin Annabi Ibrahim alaihi afdalus salatu wa atammut taslim, irin abubuwan da suka faru da shi da mahaifinsa gun kira zuwa ga tauhidi. Zane tauhidi shine abu na fari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara aiko annabawa da shi, sannan kuma duk annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo to zai kira zuwa ga tauhidi, abota wa Allah ne santi gumaka. Abinda duka annabawan Allah suka gargadi mutane a kansa, sannan kuma tauhidi wato abu ne wanda yake bayan alqur'ani, ko kuma gabanin ma ka fara karanta alqur'ani to shine kamata ka fara karatun domin ka san waye Allah subhanahu wa ta'ala. Domin shi ilimi ne na sanin Allah madaukakin sarki, saboda idan aka same ka ba tauhidi to za a samu shirka za ta yi katutu a cikin zuciyarka. Idan baka kaddace Allah subhanahu wa ta'ala ba to za ka zamanto mushriki. To kuma ita kuma aljanna ta Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya haranta ta da man suke shirka da shi, suke hada shi da wani. Dan haka tauhidi shine ilimi na fari wanda ya kamata dan adam ya fara sani, ka kiyaye ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shi tauhidin guda uku ne. Akwai tauhidul uluhiyya, tauhidul rububiyya, tauhidul asma' wa sifat. Tauhidul uluhiyya shine fi'lur rabb, aiki na ubangiji. Ka kaddace Allah subhanahu wa ta'ala akan aiki ne wanda yake nasa, irin halitta duk duniya ba wanda yasa ya halitta face Allah subhanahu wa ta'ala. Sai irin bada haihuwa ba wanda yake wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ruwan sama da muke ta addu'a kwana da kwanaki ba wanda yake saukar da su sewa sai Allah madaukakin sarki, sannan kuma ba wanda ya isa ya talautar da kai ko ya baka arziki ko ya cutar da kai face sai inda idan Allah subhanahu wa ta'ala. To ka kudurta a zuciyarka cewa lalle Allah shine wanda yake da wannan. Sannan tauhidul uluhiyya shine tauhidin da kafiran Makka ma sun yarda da shi. Tauhidul uluhiyya shine tauhidin da kake ta Allah a cikin kai ayyukanka da kake yi, irin sallah, zakka, azumi, da kuma neman taimako da neman biyan bukata da sauransu. Yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da Ibn Abbas, ya ce fa idza sa'alta fas'alillah, idan zaka roka to ka roki Allah subhanahu wa ta'ala. Wani roko, rokon da duniya ba wanda yake iya baka yake iya biya wannan bukatar sai Allah madaukakin sarki. To Annabi Ibrahim duk idan aka zo bayani a kansa za a yi bayani kan tauhidi, abu ne wanda yake da muhimmanci. Shi yasa abu na farin tauhidin tace la ilaha illallah, daga cikin rukunni na musulunci. Ka tabbatar cewa ka shaida ba abin wanda ya cancanta da bautawa bisa gaskiya sai Allah madaukakin sarki. Wadan malumai da dama sun yi rubuce-rubuce kan tauhidi, irin su Ibn Taymiyyah, irin su Ibn Qayyim al-Jawzi dalibinsa, irin su nan kusa-kusa Sheikhul Islam Uthaymeen a Saudiya, irin su Salih Ibn Fawzan al-Fawzani, Muhammad bin Abdul Wahhab, sun yi rubuce-rubuce da dama kan tauhidi. Nan na farin shine ka karanta usulul thalasa, ka karanta usul littafi ne na tauhidi, ka fara karanta sa ka san waye Allah. Kana idawa sai ka je ka tai ka samu kashfu shubuhat, domin a yaye maka shubuha a cikin aqida, saboda idan ba aqida to ibadan ma Allah subhanahu wataala ba zai karba ba. To da Allah subhanahu wataala ya kare ba mu labarin Annabi Ibrahim da gwagwarmaya da shi da babansa, da kuma irin da ya kebance musu ya bar su, irin kyauta da Allah subhanahu wataala ya masa ta annabi kuma jika annabi, sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ce manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin littafi mai girma a Maryam aya ta 51, wazkur fil kitabi Musa,
wazkur fil kitabi Musa innahu
subhanahu wa ta'ala yace wazkur fil kitabi Musa, ai ka ambata musu labari na Annabi Musa alaihi afdalus salatu wa atammut taslim, ka ba su labari ya manzo Allah salawatu rabbi wa salamuhu alaik. Akan wani labari? Ka ba su labari a cikin alqur'ani, labarin Annabi Musa. waye annabi Musa kamar kai tambaya sai Allah ya ce innahu kana mukhlasan wa fi riwayatin fil qira wa fi qira'atin innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya Allah mu dauki suke yake cewa lalle shi annabi Musa ya kasance mukhlasan watan ai zababe mukhtaran indana wanda muka zaba a wajenmu annabi Musa zababe ne daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana cikin ulul azmi na rusul mafiya soyuwan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala wa innan guda biyar zababbin to annabi Musa yana cikin su Allah ta innahu kana mukhlasan lalle shi annabi Musa ya kasance zababe a cikin awajenmu kamar da Allah ya ce mun zabe shi a wata aya to Allah ce wa kana rasulan nabiyya a wata ruwaya suka ce innahu kana mukhlasan min al ikhlas lalle shi annabi Musa ya kasance mutum ne mai ikhlasi mai tsarkake aikin sa dan Allah subhanahu wataala wanda abu ne da ake bukata da bayin Allah ka dinga yin aiki dan Allah mu dukkin sarki wallahi ya zama to khasara mai girman gaske da dan adam musamman mai ikrarin kansa ahlus sunna wal jamaa kana aikata aiki da ibada dan ayaba ka wallahi banna ce kai aikin kuma ba lada to annabi Musa gashi mukhlasan mai tsarkake aikin sa idan aka ce mukhlasan ai kuma zababbe a wajenmu to Allah subhanahu wataala yace shi annabi Musa zababbe ne mun zabe sa har muka sanya sa na fari muka ba sa annabta nabi ko muka zabe shi a cikin annabawan da suka yi kowa daraja da girmamun Allah subhanahu wataala yana nan sannan kuma abu nabi wanda annabi Musa ya kera annabawa da shi shine a cikin alquran cikin annabawan Allah gaba daya ba annabin da aka yawaita ambatarsa a cikin alqurani sai annabi Musa wannan mafiya yawan annabawa ba annabin da aka ambata so dari a alqurani banda annabi Musa Allah subhanahu wataala ya kira sunan annabi Musa a alqurani so 136 shi kadai ke da wannan daraja a alqurani a daraja ta farin kenan bayan an bashi annabta yafi kowa sunan shi yafi kowa yau a cikin alqur'ani cikin annabawan Allah sannan kuma gashi zababbe ne Allah subhanahu wataala ya zabe shi sannan kuma har yau Allah ya mishi laqabi da cikin laqaban annabawa cewa kalimullah wanda yake maganar Allah wanda yayi magana da Allah subhanahu wataala yaji magana ta Allah subhanahu wataala wa huwa yatanaza ma'a rabbihi annabi Musa yana ganawa da ubangijinsa yaje ya gana da Allah Allah ya bashi sabo annabi Musa yana da wannan darajar sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hadu da annabi Musa a lokacin da ya Isra'i da Miraji lokacin da ya kai sama ta 6 gabanin yazo sama ta 7 ya hadu da annabi Musa wanda lokacin da aka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam salla guda 50 da yazo ko annabi Ibrahim a sama ta 7 sai ya huce ke sama ta 6 sai suka ga annabi Musa sai annabi Musa ya sa miya aka baka ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sallah guda 50 annabi na ta murna an baka shi sallah guda 50 a cikin dare da wuni al'umma annabi su tayi annabi Musa yace ma annabi sallam ka koma ga roƙin Allah subhanahu wataala rangame don mutanen ka ba su iya na rigaye ka aka ce wani sani har yayi mi yayi sanko annabi Musa ya rige annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa duniya sannan kuma ya rige bashi annabta naka ya san halin mutane yace maza Allah ka koma Allah ya tausaya ya rage maka domin mutanen ka ba su iyawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ka girman kai ba ya koma yace ya Allah ina neman rungume a rungume mu cikin wannan aka hidda 5 ya koma 45 haka annabi Musa ya koma ya dinga ce masa ya koma sai su kowa ai sallah guda 5 cikin wuni wanda suke da wuyi kuma yanzu ba Allah ta Allah ya taimake mutum ba to sai Allah ya ce fal haqu wal haqu aqul ne wazan ce na gaskiya ce idan ne magana ba ta tashi idan duk wanda ya sallah guda 5 a cikin wuni a cikin lokacinsa za a bashi ladan ya sallah guda 50 ne to Allah ya ce ka ambata musu labari wato na annabi Musa alaihi afdalus salatu wa atammut taslim innahu kana mukhlasan lalle shi annabi Musa ya kasance zababbe a wajenmu sannan wa kana rasulan sannan ya kasance manzo ne kuma nabiyyan annabi muka ce akwai bambanci tsakanin annabi da manzo dan kullu rasulin nabiyyin walaysa kullu nabiyyin rasulin dukkanin manzo annabi ne amma kuma ba kowane annabi yake manzo ba muka ce bambancin annabi da manzo shine shi annabi Allah subhanahu wataala ya aiko sa zuwa ga wasu mutane tare da littafi amma shi annabi kawai an turo shi ne ba littafi yayi gargadi da wasu mutane nasa daban to annabi Musa shi bayan manzo sannan kuma gashi annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabi Musa watan ya zauna da kan tsaye ya zauna da manyan kafirai na duniya wanda duk duniya ba wanda ya zamani da kafirin da yake kowa ketare iyaka kamar annabi Musa alaihi salam shi yasa muka ce al-ulul azm min ar-rusul me yasa Allah subhanahu wataala ya sanya musu ulul azm saboda muka ce annahum tahammalul aza wal mashaqqa fi sabilid da'wa saboda su sun watan sun jure sun daure agun wahalhalu da bakakin abubuwa na manya-manyan arna da suka gani shi yasa Allah subhanahu wataala ya ba su wannan kadibi duk duniya ba wanda ya taba ikirarin shi Allah ne amma an samu wanda ya ikirarin shi Allah ne a zamanin annabi Musa wanda sun yi gugarmaya da dama da shi sai Allah subhanahu wataala ya ce wa kana rasulan nabiyya ai wa kana Musa rasulan nabiyya annabi Musa kasance annabi ne manzo ne bayan manzataka kuma gashi annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce
wa nadainahu min janibi turi al-ayman wa qarrabnahu najiya
wannan bayanin annabi Musa alayhi salatu wassalam ya girma amma mu gane annabi Musa dukka zamanin da yake Fir'auna ya taso ne a cikin gidan Fir'auna wanda a lokacin hadisi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi Imam Ahmad cewa annabi Musa alaihi wasallam azaukakin aihesa Fir'auna yake da malumai duba malaman sanin nujum malaman tauraro to bokaye daga cikin bokayensa sanan kuma mu gane Fir'auna watan suna da kuma laqabin duk mutunan da ya hau mulki a Misra asalin ba sunan shi bane idan ka hau kujeran mulki a Misra shi yasa ake kira mutun da Fir'auna kamar misali yanzu a Damagaram duk wanda zai hau mulki a Damagaram sai a ce masa mi sultan azan ai a doso sai an sa mi jarmakwai to haka ne aqida ta Misra idan ka hau kujeran mulki sai a kira ka da Fir'auna to annabi Musa kakin haihuwarsa wannan sarki na wannan lokacin yake da watan fadawa da kuma malumai da suke dila masa suke masa tsafi wata suka ce suka diba cikin tauraron suka ce ma Fir'auna hakikan za a aihi wani namiji wanda zai kawo ƙarshen mulkinka to ka san duk a duniya ba abinda mai mulki yake jini kamar a ce mun da kisa ta kare lokacin sa zai zo ƙarshe sai na adawa da wannan abin yace tunda haka nan ne za a zo wanda zai ga ƙarshen mulki na ni kuma zan yi amfani da mulki na gun roshe wannan abin shi yasa a tarihi ya nuna mana cewa mutunan da ya fara kawo darurul wilada matar niki a duniya Fir'auna ne shine fara kawo keɓanta wuri na musamman ga mata gun aihuwa Fir'auna ya kawo wannan abin yace to tunda haka nan ne za a yi wanda zai kawo ƙarshen mulki na to ba sai an yi shi ba zai zo ya kawo ƙarshen mulki na to duk a shiga cikin garin nan na Misra gaba ɗaya ƙasar Misra a yi min resa sai duk mace mai ciki duk wata mace mai ciki da aka ji labarin tana da ciki a ɗauki sunanta lokacin aihuwar ta yana yi da an keɓance wurin da za ta aihu ta zo wannan wurin tana aihuwa in namiji ne kawai a kashe shi in mace ce kuma kawai a sa ta su dinga bauta haka aka tai Fir'auna yayi shi yasa Allah ya kira shi ya ce inna Fir'auna ala fil ard Fir'auna yayi ta'addanci ya ketare aka cikin kasa yadda yake jarumai
ya kashi inna Fir'auna ala fil
Yeah. tashi bada labarin sai ya kawo harfu tawkid da kaga inna alqur'ani abina nuna tabbaci tabbas haka ne haka malumuna suka ce inna wa anna tufidani tawkidi inna da anna suna bada ma'ana ce ta tabbatarwa Allah ya ce inna fir'auna tabbas fir'auna lalle tabbas fir'auna ala fil ard yayi kaddinci a duniya ya ketare iyaka a duniya ko ce irin ketare iyaka yayi Allah ya ce ya ki watan ya azabata da mutawatan jama'a sannan kuma mutanen kabila annabi Musa ya yake jararran su maza iya mata kuma ya bato da su Allah ya ce kai fir'auna ya cikin mutane wanda suke banna a doron kasa yanzu ba gashi ya sa matan mutai ba aka ji ana ta yanka jarirai ya yanka jarirai dubaye to da malamarin Allah idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun Allah ya kaddata kuma ba a juyawa ma sai annabi Musa alaihi salatu wassalam gatan cikin annabi Musa wanda ruwayat su zo a cikin a gan wannan maganganun cewa lokacin da tazo aihuwa ta wata aihuwa wannan mata ta mata aihuwa a gidan kuma ana da labarin cikin ta da aka zo gidan wasu kisoshi suke kawo cewa lokacin da aka turo masu dini masu kula da wannan harakar dai suna zuwa Allah subhanahu wataala ya turo malaika kan ya umarce ta ta dauki wannan jariri a wata riwaya ta wata kissa ta sanya shi a cikin tukunya tana da ruwa Allah dai ya kare shi a gurguje Allah subhanahu wataala bayan ta haife sa sai Allah subhanahu wataala ya ce wa auhayna ila ummi Musa
wa auhayna
sai muka yi wahayi muka yi ilhama wannan wahayi na ilhama ne Allah ce sai muka yi ilhama zuwa ga uwar annabi Musa akan ta shaida shi bayan ta haife shi fa idza khifti alaihi idan kin ji tsoron shayar da shi Allah ce fa alqihi fil yam wato ki jiwa shi a cikin kogon Nil nahalun Nil ki jiwa shi a cikin wannan tekun idan kin ji tsoro akan shayar da shi akan za a zo a kama ki a yanka shi to Allah ya ce ki je ha shi a cikin wannan kogon sannan wala ta khafi kar ki ji tsoron watan je fa ruwa ki masa kan ya nuce mutuwa ta zo ta kama sa sannan kuma kar ki ji masa tsoron watan mutanen fir'auna za su kashe shi wala tahzani kuma kar ki baki ciki akan rabuwa da shi da kika yi inna raduhu ilayki Allah ce mu su Allah mun doki alkawarin kiyaye shi da kare sa sannan kuma za mu miro miki shi bayan mun miro shi waja'iluhu minal mursalin za mu sai shi a cikin annabawan Allah subhanahu wataala a cikin manzannin Allah subhanahu wataala sai ta bi wannan umarni Allah subhanahu wataala sai ta nemi akwati ta sanya shi a cikin akwati sai Allah ya ce
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا
نعم
إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين
يزوج ما في sala mata ilhama akan tajewa sa kuma zuciyarta ta taso akan wannan abin sai ta namo akwati sai ta sanya annabi Musa a cikin wannan akwati sai ta sanya shi a cikin wannan ruwan to ruwan suke biyawa a fadar fir'auna zu fir'auna irin wannan an yi to ana hutawa sallah ta fataqtu ala fir'auna sai yallan fir'auna jama'ar fir'auna suka ga wannan akwatin da jariri namiji a cikin sa sallah ta ba komai sa kuke masa wannan ba ya kula lahu ma'adu wa bai zama to su maki wato wanda zai ka karshen mulkin su sannan wa haza ya zama to da abuwa gomma mu bar su su reni damo su da kansu da kansu da kansu yanzu ana nan kawai aka kawo wannan jariri ana buɗa shi aka zargo fir'auna ana buɗa shi aka da namiji sai ta kawo aka kashe shi a kusa garin shi ga Hajjaji kote tana zaune sai ta ce
wa qalat imratu fir'aun qurratu aini li wa la
kaga fir'auna da shi da hamana da kuma tawajjar su sun kasance masu kuskure masu sabon Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce to gashi yanzu ga an kawo jaririn a fadar fir'auna ga jaririn ya zo ana duba ya ce a kashe shi sai Hajja ta bude baki ta ce qurratu aini li wa laka haba ugana haba masoyina haba bedina qurratu aini li wa laka sanyi idanu cikin tusasawa sai sabar suka ce da yawa ne miji zai dinga zai yanke hukunci sai ka yanke sai ka zo gida ka tashi sai a canza maka ra'ayi eh qurratu aini li wa laka sanyi idanu asiya kace mata fir'auna shesa Allah subhanahu wataala ya bata aljanna tace sanyi idanu mai gida nawa ma hada naka la tuttulu haba uga kada ki kashe sa asa an yanfa'ana tayi ya amfane mu nan gabawa tayi ya ce maka mun a rayuwa kauna ce sai da gowa da kuma mu rike shi da tunda ba daki gare mu ba sai Allah ce wahum la yashurun su sani ba cewa Allah subhanahu wataala ya san da shi karshen mulkin Fir'auna da kan Musa ne shi zai kawo karshen mulkin sa sai me ya faru
wa asbabu ummi Musa
yanzu mahaifiyar shi ta je wa kuma gashi ta zo a cikin kogo kuma gashi ko tamkin gashi kuma fir'auna har ya zo a fadar fir'auna sai Allah ya ce sai mahaifiyar Alimsa ta waye gari zuciyar ta ba komai na rayuwar duniya kan sai dai zanga dandanta ka san a duniya idan mace ta haihu ba abin da take kauna kamar jaririnta da mace ta fi son danta akan komai a rayuwa kadibi duk da a wannan ne muke ga muke kan garewa akan mahaifiyar mahaifan in dai ga ka a duniya to ba ta kowa kai ne rayuwar ta yake to gashi jinjirin jari duk da wannan ta sha wata tara yana cikin cikinta bayan ta haife sa sai Allah ya ba ta umarnin ta je wa shi a cikin ruwa kuma ta aikata gashi yaro jariri ta sha wahalar cikin sa dole ta damu salati sai mahaifiyar annabi sa ta waye gari a zuciyarsa ba komai zai tsare a cikin Musa kai Allah ce in kana da tubbi bihi laula an rabatna ala qalbiha Allah ce wallahi kadan ta kusa ta bayyana ta ce ai wannan dan dana ne ba dan da Musa Allah subhanahu wataala muka daure zuciyarsa ba muka sanya mata hakurin duriya a kan wannan abu Allah ce ta kuna minal mu'minin dan ta kasance a cikin masu imani amma duk da haka idan mata dangana ba sai ta ce mai kauna yar uwarsa ta yi ne
wa qalat li ukhtihi qussi fa basrat bi an junubi wa hum fa basrat bi an junubi wa hum la yash'urun
sai ta ce mai yar uwarsa kusi ya yi tibiyi kibisa ki je ki ga abin da zai faru sai ta biyo wannan ta biyo wannan akwatin har ta zo fadar fir'auna sai ta koyi ta musara ta biyi an jumbi akan wani wuri ta canji da ba a garinta sai ta tsaya tana kallo Allah ce wahum la yash'urun su ba su da labari akan wannan a gurguje annabi Musa gashi an giddo shi sannan kuma gashi watan jariri to ana bukatar a bashi nono ya sha sai Allah ce
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ
sai ta ce wa haramna alaihi maradi'a min qabl, sai muka haranta masa shan nonon gabaɗaya wanda aka kawo domin a shayar da shi. Tunda gashi yanzu Hajja ta ce a bar shi, dole a bar shi mana. Eh, Hajja ta yi magana a gida, dole aka bar shi. Ta ce kar a kashe kuma an umarni hajjiyar, eh, ka san wasu a wajen zakuna ne, amma a gidan kuma ina su mulkin su ake yi. A wajen za ka ganshi kawai zai umarni a ofis aika za aika za aika za, amma da shiga cikin gida bai ta cewa sai a bada ci sanan diyawa a wajen su ne ke mulki, amma idan ko ba cikin gida mulki su ake. Eh, insha Allah ta haramna alaihi maradi'a min qabl, sai muka haramta wa ne Musa shan wato nuna wa'ancan matan da aka kawo. To da mun ƴar ustana kallon sa ta ga wannan sai ta ce hal adullukum ala ahli baitin yakuluna lahu lakum, ba za ku shuba in nuna ku akan wasu mutanen gidan da za su shayar da shi, za su kula muku da shi, sai ku za su dinga masa nasiha, za su kula da shi da ya kamata. To da mun Allah ya mama masa alƙawarin cewa za su yi, za a bi da shi, sai Allah ya ce
faradadnahu ila ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
يزبا يأوت تايوان يوم جنر سيسكة توبا مطلع سواء يأمنا من الجدن سيالة فردنا وسيمك ميدا سا إلى أمي زوا ومهي يسا يزبا شئيكونا الله إذا تحي فيسا الله أتوري زوتير sai Allah subhanahu wataala ya medo shi a gidan ta yanzu za ta dinga yawa sarki ne aiki, za a dinga biyanta, ta shayar da shi nono kuma a biyata. Kun gane wannan ko? Ɗanta ne. Tunda matar tsoga ta ce a bar shi, an bar sa yanzu ya dawo gidanta, ga dawo gun mahaifiyarsa. Allah ce don dinga samu kwanciyar hankali da sanyi idanu, kuma ga shi da Allah ya ɗauki jin ga za a dinga biyanta. Allah ce wa hum la yashkuruna, su ba san ma tsarin Allah subhanahu wa ta'ala. A gurguje lokacin da Annabi Musa ya yi watan ya abin nan, abubuwa da dama sun faru da Annabi Musa da ya girma har ta kai ya kashe daga cikin wajen ya raba fada, ya kashe daga cikin jama'ar Fir'auna, har jama'ar Fir'auna ya sa a nemo Annabi Musa don a kashe sa, ya bar garin ya tafi Madina. Yana zuwa Madina, da ya zo bakin garin sai iske rijiya da ake shayar da bisa shi da ita. Yana tsaye sai ga wasu mata gefote suna kare bisashensu, ba sa son su haɗu da wancan bisashe na wani sauran mutane. Sai tambaye su, wai menene ku, me damuwar ku, me matsalar ku, ba za ku shayar da dabbobi kuma ne? Suka ce ba ma shayarwa sai idan wancan mutane sun kare shayarwa, saboda mu dai babanmu na cizon ya girma ba zai iya kula da dabbobin ba, shi ya sa muka zo mu a matsayinsa mu kula da wannan bisashen. To Annabi Musa sai tausayin waɗannan matan ya kama su, ba irin tausayin gayin yanzu ba, tausayi na Allah. Ka san gaye bai abu don Allah, eh, gaye bai abu don Allah, ba ko ne gaye ke abu don Allah ba. Zai sai miki sadula amma da wata manuha, ya cika miki kuɗi sai miki wundi da wata manuha, zai cika ya sai miki biya miki lakwala amma da wata manuha. Su nan diyawa musamman wannan gari. To Annabi Musa tausayin su ya kama su, saboda su mata ne ga su da rauni, sai shayar da waɗannan dabbobinsu. Da suka koma gida sai suka ba babansu labarin cewa sun haɗu da wani mutumin kirki ya shayar da dabbobinmu, kuma ga shi dai mutum ne mai amana, kuma ga shi dai akwai gaskiya a cikin lamarinsa. Sai uban ya turo ɗaya da cikin ɗiyarsa ya ce ki je ki kirayo shi, ina so in gana da shi. Da ya zo sai suka ɗan gana uban, ya ba shi labarin duk abin da ya faru da shi tun farko har ƙarshe. Sai ce masa karka damu, karka ji bakin ciki, haka lamarin Allah subhanahu wa ta'ala yake, amma idan ba za ka damu ba. Sai ɗaya ta ce baba, muna bukata wanda za su yi mana kiyo, ka neme shi ka yi zinga da shi dinga mana kiyo mana, saboda na ga shi kawiyu, ga shi mai alƙawar ƙarfi ne, sannan kuma aminu akwai amana da shi. Malamai suka ce menene amana da take ni da anan? A lokacin da aka kira, aka tura shi, aka tura ta, ta kira Annabi Musa, da suka zo saman hanya, Annabi Musa watan gaba ya shiga bai kowa ba yana kallon ta ba, a'a suka ce ya shiga gabanta ne, ya shiga gabanta. suka ce idan aka zo idan ba a yi kona sai ce mata ki dinga dauka duci ki jiwa mini zan gane nan ne yake nan ne hanya har suka je suka dawo har ta zo ta dawo bai wata wata magana ba ta lalata sanin bima kula da ita ba amana ke gare sa yanzu sai dai Allah ya sauke kai kade daga kai sai mata cikin daji Allah dai ya sauke to aminu gashi da amana sai uban yace idan ba idan ba za ka dawo Musa ina bukatar in aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa amma sadakin shi ne za ka yi min kiyo na shekara takwas kiyon shekara takwas za yi a ba shi mace kiyon shekara takwas shi yasa mata ba wasa ba ne wallahi eh Allah ya girma sha'anin mata su ne suka bi kansu baya sai suka zama a bayan kuma har yau har gobe kiyon wata shekara ta ba kwana takwas ba ba wata takwas ba sai takwas ba a shekara ɗaya ne shekara takwas akan a bashi mace ƙara ɗaya sai ce amma idan ka ciki shekara goma wannan ba rabaci na rai ba ni ban buƙatar tsananta maka shi yasa duk cikin annabawan Allah ba wanda aka labarin auren sa a Alƙur'ani sai da Musa shine kawai Allah ya kawo labarin auren sa zai shekara takwas a bashi bi a bashi mata idan kai shekara goma to ba na buƙatar in tsananta maka to ga sharri Musa ya yi kiyon shekara ta goma sai ya cika goma ya ji malumai sai dai kiyon shekara ta goma afwan sannan aka bashi mata yanzu da aka bashi matan sai kuma ya dawo garin su yana dawowa sai kuma kuma atin Maryam sai Allah ya ce wanadainahu min janibi turil ayman
wanadainahu min janibi turil ayman وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا
سي الله سبحانه وتعالى يتي وناديناه سي مكا كرا النبي موسى من جانب طور الايمن اي daga bangare wato na dutse al-ayman sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi ta bangaren dama na dutse na dutsen wa qarrabnahu najiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun kusanto da Annabi Musa muna masu ganawa da shi shi da wanda suka yi munaja da Ubangiji suka yi magana Allah subhanahu wa ta'ala ya masa magana yayi magana a cikin suratul faha Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa hal ataka hadithu Musa
wa hal ataka hadithu Musa
ashe labarin annabi Musa bai zo muku ba idra anaran yayin da yaga wata wuta yana tare shi da iyalansa wannan suka ce a lokacin sanyi ne ana sanyi to wuta tana ta rage kaje ka rage ka rage kaje ka rage jin mi jin sanyi idra anaran yayin da yaga wata irin wuta fa qala li ahli sai ya ce ma iyalansa kidan kaga ya dawo daga Madina yanzu za ya garin su sai ya ce ma iyalansa in kusu ku zauna ku jira ne inni anastu nara ai ni na tsinke wata wuta zan je wannan wutar la'alli atikum minha biqabsin naji in ka muku wani bangare na wutar domin ku dan samu sukuni ku rage jin sanyi au ajidu ala nari guda kuma in samu wata shiriya daga wajen wannan wutar falamma ataha
falamma
Allahu akbar. Alaji falamma ataha yayin da yazo akan wannan hutar nudiya ya Musa yayin lokacin da zaku san wannan wutar sai muka kira nudiya ai fi'ili ne madi mabni liman lam yuzkar fa'iluhu ai nadallahu subhanahu wata'ala sai Allah madaukakin sarki ya kira shi yace ya Musa ya kai annabi Musa inni ana rabbuka lalle tabbas ni ubangijinka ne ni ne mahaliccinka ni ne na kula da kai fa khala'na 'alayka katire takalminka innaka bil wadi al muqaddas tuwa kai kana akan wadi kore wanda yake al muqaddas tuwa wanda yake tsakakake ne zaka haɗu da Allah subhanahu wataala zaka yi munajat da Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce
wa ana ikhtaruka fastami' lima yuha
sai Allah ya ce wa ana ikhtaruka haqiqan ni Allah subhanahu wataala na zabe ka da annabta na sanya ka a cikin annabawa na kuma cikin zamanin a cikin annabawa daka fastami' lima yuha kajika saurari abinda za a yi maka wahayi gare sa sai Allah ya ce
innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni
na'am
fa'budni wa aqimis salata li dhikri
sai Allah ya ce innani ana Allah na fara abinda Allah fara gaya masa zancan tauhidi innani ana Allah tabbas lalle ni ne Allah subhanahu wataala la ilaha illa ana ba abin bautawa ba wanda ya cancanta bautawa da gaskiya sai ni taka fa'budni kun fi'li amrni ka bauta ni ka dai Musa sanan wa aqimis salata ka tsaida sallah li dhikri dan ambato na kashi Allah subhanahu wataala ya fara bashi bayani na tauhidi sai Allah ya ce inna sa'ata
inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a
sai Allah ya ce inna sa'ata lalle tabbas alkiyama atiya mai zawaci la mahalla ba makawa sai ai tashi alkiyama sannan kuma akada usfiha Allah subhanahu wa ta'ala ce na koyi wannan bayani ranar tashi alkiyama a hadisi da muka taba karantowa hadisin malaika jibril da ya tambaye manzon Allah fa akhbirni ani sa'a fa qala mal mas'ulu anha amma mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il ai me tambaya bai so da ake tambaya sani ba sai dai kuma na sanar da su alamun tashin alkiyama da ka akwai alamun da ake gane kiyama ta zo amma da sanin idan lokacin da ya kiyama to wannan hawo shikenan ba wanda sashi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya koyi wannan abin sannan kuma alkiyama tujza kullu nafsin bima tas'a za a sata nyama kowace rayuwa ga abin da ta aikata da haka a gurguje annabi Musa ya rike da sanda sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbe shi wannan mice ce sanda sace Allah ta alƙi haka jihata fa alqa fa idha hiya hayatun tas'a yana jiwa sandar sai ga ta maciji a kan sanda ce da yake rike da ita da yake dan riga in kana masu irin makiyayi haka aka zo da daji ana dan buga ice kunnan ice su hado aiki take nan da sauran abubuwan kamar da yayi a cikin faha sai Allah ya ce alƙi haka jihata fa alqa sai bi umarni Allah ya jiha wannan sandar fa idha hiya hayatun tas'a sai ga ta maciji tana tsere tana gudu sai Allah ya ce khudha kama ta ya kai Musa ga maciji sai Musa da sai ji tsoro sai Allah ya ce kama wannan maciji a wata aya inna la yakhafu ladaina al-mursalin ko mun ji ba su ji tsoro a wajen mu Allah ya ce ka kama ta sai Allah Musa ya kama maciji kuma ni ne Allah subhanahu wataala sai sa wani bawo Allah ya kiyama labarin wata rana wani liman ne yake sallah ana sallah a masallaci shine a gaba sai ga maciji a kuma yana fiye da sautu taha da ya zo kan wannan ayar ta ke bani kan macijiya sai ya laƙe fa'idha hiya hayatun tas'a to wani can daga baya tsamanin liman ya bace ni sai ya ce khurha sai ya ce shi liman ya ce an dusa wa la takhaf kai ta mata to Allah ya ce malam sai kama wannan sandar sai Musa ya kama sandar Allah ya ce to kaga fa zalika wata aya fa zalika burhanani aka ce sa hannunsa a cikin hamatarsa kuma haske ya fito aka ce masa fazalika burhana li rabbika kaga wannan abu guda bi maciciya da wannan haske hujja ce daga ubangiji ka je wa fir'auna da wannan to anan Musa sai ya ce ya Allah subhanahu wataala ina da matsala gum bayani akwai wanda yake ni fasaha wajen magana shi ne annabi dan uwana Haruna a sanya shi shi ma annabi sala ce wala kad atayna ka solaka ya Musa mun baka tambaya duk abin da ka roka an baka cewa dawarka zan annabi shi ma ya zama annabi shine can a cikin suratul maryam sai Allah yake cewa wa wahabna
wa bina lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya
sai Allah ce wa wahabna lahu sai muka bashi kyauta daga wajen muta muka masa rahama baiwa daga wajen muka sanya dan uwansa Haruna bin Imran idan muto shi ma manzo shi ma annabi kaga annabi Musa aka turo sai dan uwan sai kasance shi ma manzo to abubuwa da dama sun faru da annabi Musa lokacin da ya dawo garin yayi wa'azi sai Fir'aun yake cewa qala alam rabbika fina
qala alam
tilka ni'matu tamunuha alayya an abatta bani isra'ila ce ni'ima ce wacce ni'ima ce da kan fir'auna ya wato akansa da yake masa guri kan yare ne sa gidansa da nan Musa zai da ma fir'auna wa'azi yace alam rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinina wa fa'alta fa'alatak alladhi fa'alta wa anta min al-kafirin yace ashe kai Musa ba nan ne ba kai muka rene ka kana yaro karimi a gidana jinjiri jare nan kula da kai yanzu ke zaka zo ka ci akwai wani abin bota ko mama yana haba Musa nawa ga girma a gidana dan ka taso shi yasa idan kana matashi ka fara da'awa sai a ce ka to ai gowar karamin uwar ka ba mun kai shi ka zo ka ce mana babu shi a alqur'ani shi hujja shi kawai kenan hujja din kawai shi ya kai gowar arba uwar ka amma aya da hadisi babu ba aya ba hadisi amma dalili shi ya rike arba gowar arba uwar ka je mun kai shi nan rabo su na kadi da kira da jashi mai aka yanke kuma ka zaka ci abin da ke ba bai da kyau taka mai Musa ya ce a Fir'auna ce manai Musa alam rabbika fina walidan ashe Musa ba morene ke ba cikin mu nan kana karamin jiddiri yaro wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirina ka aikata 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 ka aikata a lokacin kana cikin masu butulcewa ne da muka yi maka ni o muka da jiddiri da Musa har ka kashe wannan dan uwa mu kale ka biye baka yi ba wannan nafsa ce qala fa'altu haiza wa ana min ad-dhalimin yace na aikata wannan abin a lokacin na cikin wanda ba su gane ba ina tukar musu gane ba jaraba ce Allah ya jarbe ni ba ni rai kashe wannan ta yi ni ya yi raba fada ne da haka a karshe ai Allah subhanahu wataala ya jarrabi fir'auna da shi da mutanansa da fara da jini da kiya da abubuwa da dama Allah ya jarrabe su suka ce Musa idan ka roƙa mana Allah ya yi mana wannan gabar za mu yi imani da Allah ya yi musu su fiki imani sai Allah subhanahu wataala ya ce ba dai Musa ya ce da bani Isra'ila ya ja su ya tafi da Fir'auna ya ji labari sai ya bi su yanzu ga nan Musa ya hita ga Fir'auna ya tafi mutanen da Musa suka Fir'auna ya biyo su suka ce inna la mudrakuna muka fita mu ta kare an riske mu ne Musa ce qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi yace wallahi ba bai isa ba akwai Allah ubangiji yana tare da ni shi yasa abin da ake bukata da bayon Allah idan ka rike addini Allah ka dogara da Allah ka dogara da Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu tatawakkaluna ala ar-rahman haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr da kuna dogara kuna mai da lamarin ku da Allah matukar mai da lamarin ga Allah wallahi ba komai sa inja suke wahala ba muke cikin wahala zahin na yau da ban kaga komai ya takure shi dogara mu ne da Allah wallahi muna da karancin dogaro da Allah kadibe da aka abin da kin mata a kauye ONG ONG suka yi yawa aka zo aka tafura musu lisahi aka sa suka dinga dogara da ONG aka hidda musu Allah a zuciya cewa akwai da ke taimaka musu ba Allah ba hata kai rabe-raben aure da sauransu ba mu da tawakkali da Allah ko dogara da Allah ba da muna dogara da Allah yake manzo Allah yace wallahi da Allah ya azikta mu kamar da ke azikta tsuntsaye yace kadibi tsuntsu zai tashi ya hita sahiya take san ma tsai karnin yuwa amma marici zai dawo cikin sa cike ya koshi misal ba mu dogara da Allah ba tare Musa yayi dogara da Allah yace kalla inna ma'iyya rabbi sayahdi yace akwai ubangiji yana tare da ni kuma Allah zai shirye da ni haka Allah subhanahu wataala ya ba da Musa umarnin ya buga sanda yana buga sandar cikin tsakar ruwan sai ruwan hanya ta rabu biyu sai Musa ya huce da jama'a sa da suka hita Fir'auna ya kai tsakiya sai Allah subhanahu wataala ce Musa doke sandar sai ya doke sai ruwa su kare da Fir'auna da Fir'auna ya ga mafar ba matsira ba wurin gudu sai ya ce al-aamantu annahu la ilaha illa alladhi aamantu bihi banu isra'il yace kam yanzu ko yace na imani da abin da banu isra'il suka imani bai ma san ko waye yace na yi imani da abin da banu isra'il suka imani da shi Allah yace al-aana wa qad asata min qabl yanzu fir'auna da ka imani duk wa zuwa da Musa ya baka abin da baka da ba ya zo ya buga maciya kace sihiri ne ka kawo ɗan sihiri duka wannan wa'azin da ake maka baka bi ba sai yanzu da kaga mutuwa Allah subhanahu wataala ya saka dace fata Allah subhanahu wataala ya sanya mu karatun mu albarka ne ya kamata mu dakata sai gobe idan Allah subhanahu wataala ya kai mu za mu shiga sabon kissa ta Annabi Isma'il har ma mu ka tarihin haihuwarsa da kuma lokacin aka yi da aka suka gina dakin Ka'aba shi da babansa Annabi Ibrahim Annabi Isma'il annabi ne dan annabi dan uwansa kuma annabi kuma suke da jika annabi wani kin su Allah subhanahu wataala ya sanya mata albarka duka annabawa ne annabta ta yi wa cikin fami kin su da aka wa muka ga wannan kisan mubarta sai gobe in Allah subhanahu wataala ya yarda ka annabi Musa ya cikin annabawan Allah zababbi sannan kuma shine mutun na fari wanda aka kawo kissan tarihin aurensa a cikin alqur'ani kadibi sai qasas Allah ya kawo wannan bayani sannan kuma shi annabin da yafi kowa sunan shi yafi kowani annabi yawa a cikin alqur'ani wanda Allah subhanahu wataala ya ambaci annabi Musa a cikin alqur'ani so 136 ba annabi da aka ambata a cikin alqur'ani da wannan adadi da yawa sannan kuma tarihi sa yafi kowane na kowane annabi yawa a cikin alqur'ani mai girma sannan kuma abubuwa da dama sun faru da shi idan da sauran lokaci da mun kawo sauran qisas nasa da fata Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka Allah muna da buƙatu muna tawassuli da wannan taro namu Allah ka biya mu buƙatu mu na alkhairi ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu da mana mahaifa ba gaba ki daya Allah ka sanya aljanna ce makomar mu ya Allah duk wanda suka tsardiyar hato mu a wannan wuri Allah subhanahu wataala ka biya musu buƙatu su na alkhairi ka sanya aljanna ce da mu da su makomar mu ki daya kun suke tallafawa su ga dan wannan wa'azin ya tahi dare da rana Allah ka fi musayin buƙatoci suna alkhairi ya Allah ka biya musu ya Allah ka biya wannan buƙatoci suna alkhairi Allah ka sauka mana da mudawa mai albarka ya Allah kada ka sa mu yi aikin banza Allah ka rabi ibadun mu ya Allah ka rabi ibadun mu ya Allah ka gafarta mana subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh